aikin hajji. Ya je ya yi aikin hajji tare da ainihin musulmi shine Amirul Hajj. Aka raka ainihin aka sa su Sayyidina Ali suka raka shi da ayoyin suratul Tauba. To da shekara ta kewo sai aka ce bana fa babban mai gida zai yi aikin hajji. Wane mutum? Bahaushe ya ce kadara babban inuwa. Kowa ya taho Madina ya ce in na kalli dama ba abin da nake gani sai mutane. In na kalli hagu haka, in na kalli gabana haka, in na kalli bayana haka. Ya ce duk sun kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallama. Amma kowa yana so ya ga meye annabi yake yi. Sirrin kenan jama'a. In baki yi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, da ke wanda ma wanda ta yi tsallan kwado. Mutane su je su ta guje-gujen banza, mutum ya je ku ga yana duk wannan wahala kake yi. Yaya annabi ya aikin hajji? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce khudhu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni. The only and the absolute aikin hajji kwaya daya ita ce kawai. Baka da yancin ka zo ka ce ai nan kaza, ai nan kaza, dan so daya annabi ya hajjin, da yayi so biyu ne sai ka ce to ai kaza, to ai kaza. Allahumma inda ake samun bambanci, in annabi ya aikata wani abu daga baya ya dawo ya nuna cewa amma kuma akasin shi shine yafi. Kamar me? Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koro hadaya daga wajen harami, ya bar wasu sahabbai da suka taho ba su koro hadaya daga wajen harami ba, kuma sun dauko harama aikin hajji. Ana zuwa Dhulhulaifa an dauki harami an wuce ana talbiya, wasu hajji da umarawa suka ba, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to sako ya canza. An zo Wadul Aqiq kenan fa, ma'ana an gama daukan harama kenan. Kama a ce an ɗauki harama a cikin akubanni, a kogin kubanni ɗin nan yanzu namu na Zaria. Sai a ce ana tsallakawa aka je wannan runabout, ma'ana daga tashi da wurin yan parameters, yan mitoci, yan takakaɗan. Sai a ce mala'ika Jibril ya zo ya yi min wahayi, ya ce duk wanda bai taho da hadaya ba daga cikinku ya canza niyyar shi daga hajji ta koma umara. Idan ya gama umara sai ya warware ya zauna, in yana da matar shi ma zai iya jima'i da ita, ma'ana tamattu'i. Daga baya sai ya zo ya dauki ainihin aikin hajji. Wannan abin da Allah ya kawo yanzu ko ba taba jin shi ba a jahiliya. Wanda kuma ya sake yayi haka to annoba za ta same shi. Shine sun canfa yin tamattu'i a cikin watannin aikin hajji. Aka taho suna kamar abin bai zauna musu ba. Annabi yana ta ce musu to haka dai za a yi. To amma suka bi. Suraqah ibn Malik al-Mudlaji wani tsoho ne wanda su duk maguzan jin jahiliya sun yi, ma'ana su ne yan al'ada a jahiliya, sun dade karatun jahiliya da ayoyinsa Abu Jahil duk sun shiga kansu. Da aka yi safa akai Marwa, akai Safa, akai Marwa, akai Safa, da aka taho kan Marwa an gama umara kenan. Sai Suraqah ya ce ya Rasulullah ara'aita hajjatana hazihi wa fi riwa ara'aita mut'atana hazihi alana khassa, wannan umara da ka sa muka yi ko wannan irin tamattu'i da ka sa muka yi mu kadai ne? Sai manzo Allah ya ritsa yatsun shi haka, inji Jabir. Yace sai annabi ya shigar da yatsun shi haka yace bal dakhalat al-umratu fi al-hajj hakaza ila yawm al-qiyama. Yace umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi. Yace bal li abadil abad, har abadan abidina, har abadan abidina. To su Suraqah ibn Malik da yake su tsofaffin jahiliya ne, sai yace yanzu abin da bai manzo Allah ka koya mana addinin mu kamar yau uwayen mu suka haife mu, haka ya kamata kowa ya dauka. Duk wani karatu da kika yi da na bid'a, da ke da karatun ki bid'a ne ki aje shi, ki bi meye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. In ba haka ba mutum ya je ya bata rayuwar shi a Christianity, wai dan ya musulunta, wai sai a zo a ce wai kwana biyu kuma zai fara wa'azi. Ya fara wa'azi ya san addini ne? Mutum ne ya yi risala askari ishmawi 40 hadisa riyadu salihin a cikin bid'a, ya dawo cikin ahlus sunna, ko kuma sai a ce wai zo ya fara karantar da ahlus sunna. Ya san sunna ne? Bai san sunna ba. Ya san tsarin sunna ne? Bai sani ba. Ya je fara koyan karatu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka sai ku kiyaye jama'a. Babu shakka yana daga cikin kuskure mutane su ki saurarawa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi. Yanzu dai ku dubi wannan magana, wannan aikin hajji jama'a, duk duniya in kika ji ana labarin aikin hajji to irin shi ne. Akwai manya-manyan malamai da suka rubuce-rubuce akan wannan aikin hajji jama'a. Bari in nuna muku kaɗan daga cikin abubuwan da suka rubuta. Al-Imam Ibn Hazm ya rubuta littafin shi Hajjatul Wada'a, hajjin bafana. Wannan ga wannan mu malami ne a farishi ya rubuta shi ma kai ga sunan ne ba su karewa. Wannan hajjin ce ake ta kwaikwayon aikin hajji daga gare ta kun gan shi Hajjatul Wada'a, hajjin bankwana. Wannan ita ce hajji kwaya ɗaya, duk duniya babu irinta, ba a taɓa yin irinta ba, Annabi ne kawai ya yi. Da irinta ya kamata malamai su koya, su zo su koya mutane. Ba ku je kawai a hajji ku mai da mutane su zama 'yan kulan ba. Komai ku ce musu ba komai, komai a ce yi ba komai, ba dai kayi Arafa ba. To ba sai su kai ka filato ka hau dutsen filato ba, tunda dai hawan dutsen shi ne. Sai an yi irin na Annabi ya yi. Kawai mutane sai su je wurin aikin hajji su je. Mutanen mu na Najeriya suna son su yi ibada. Ku nuna musu menene to, amma malaman ne sun zama 'yan kasuwa. Su je su ɓata lokacinsu ba su yi karatu ba. A zo a ba su kujera. Su je su zama malaman gargajiya ko sarakunan gargajiya a wurin aikin hajji. Malami ya zo ya zauna shirin kamar ganyen darbejiya. Ba komai a cikin shi sai ƙarya. Dole ne malamai su tattara littattafai, sannan kuma su rinka zuwa semina, tarurrukan ƙara wa juna ilimi, da tarurrukan wayar da kai, da tarurruka na fasaha game da aikin hajji. Ku je ku ƙara fahimta abubuwa. Kamar yadda wani malamin mu yake faɗi, Malam Abdullahi ɗan Abdulrahman Al-Bassam mai sharhin Bulughul Maram, ya ce daga cikin baiwar da Allah ya mana mu an haife mu a wannan ƙasa, mun yi karatu a wannan ƙasa, don haka mun san wannan ƙasa ce da yadda duk wani malami ya santa a duniya, don mu garinmu ne. Yanzu nan a garinku a ce za a zo aikin hajji jama'a, kin ga kin san ko ina. Sannan kuma ƙarin baiwa shi ne mun yi karatu a nan, kuma malaman garin nan suka karantar da mu, don haka muna da ilimin da wani ba ya da shi. Yakan tara mu ya faɗa mana haka ne, sai ce don haka ku zo mu koya muku, don gobe ku ne malaman da za ku je duniya ku isar da wannan saƙo. Yana da jib ɗin shi tsohuwa, ya ɗibi kaftar littattafai a zuba a boot. Ya ce to kun ga daga nan Arafa ta fara, kun ga nan eh to nan ce Arafa ta fara. Sai ce ku zo mu je hayya, cikin raha da dariya. Malamanmu a ƙasashen nan sami irin wannan tarbiyyar ba. Sai a je malamai wurin aikin hajji jama'a su yi ta fatawa da ƙarya, su yi ta fatawa da son zuciya. Sai a ce wai ranka ya daɗe, wai ka haɗa jifar rana uku, kwana uku ka yi rana ɗaya. Yo me yasa ba za a ce ranka ya daɗe, tun da dai ayyuka sun yi maka yawa, sallolin azahar na kwana biyar to ka rinka yin su kawai ranar Asabar da Lahadi. Irin fatawa kenan fa. A ce ranka ya daɗe tunda kana ofis, to azahar ɗin Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a duka haɗa ka yin su ranar Lahadi a gida. Na ta ranar Litinin kawai manda tushen aiki, in ka je ka fara aiki ba gamawa ba tsayawa. Abin da suke ce musu gidan jama'a. Kuma waɗannan fatoyin jama'a suna nan yanzu sun fara tasiri. Bana saboda zindiƙanci sai ga malaman Najeriya wai sun ce wa alhazai wai su yanka hadaya kafin lokaci yayi, wanda Allah da kan shi cewa yi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahallahu, kar ku aske kanku sai hadaya ta kai inda ta halatta a yanka ta. Ashe akwai inda, akwai sanda ake yanka? Sai suka ce kawai koyaushe aka yanka ta tayi. Ko muka ce me dalili? Wani fitsararren malami da ke garin nan, wai kuma shi ne shugaban malamai na wata ƙungiya fa, wai sai ce wai a duba wani littafi mai suna Haitami nake kariya ne duk duniya babu wani littafi mai suna Haitami yazo ya kawo littafin wai da muka hadu kuma sai dafa ne yana ta dariya ai kai da matsiya kake don ka shiga library nan naka an ce a ina ne littafi Haitami yake ina ka fadi wannan magana ku batar da mutane ku sa mutane su yanka hadaya lokaci bai ba matarka tana da ciki wata hudu sai ka yanka ragon suna misalin haka ne ina son ku fahimci abincin da ku mata ne ko kuke cin ragon suna ko kuke cin kai da kafa a ce ciki wata hudu ko biyar sai mijinki ya siyo rago sai ya yanka jama'a haka yayi bai yi ba hadaya jama'a ba a yanka ta sai ranar sallah kamar yadda ba a yanka layya sai ainihin ranar sallah wasu maganganu ne da mazhabin shafi'iyya suka yi waɗannan maganganun ba su da asali sun makale ne da wata riwaya wadda yake ma'anar da suka bata ba ita bace da kuma wasu maganganu da mai muhtasari a cikin fiqhun malikiyya duk ba daidai bane abin da yake daidai shine ba a yanka hadaya jama'a ku ji wannan magana da kyau sai ranar sallah ko bayan sallah da kwana daya ko bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku ko kuma banda ranar sallah to kwanaki uku dai mana zaki iya yanka ranar sallah to haka bayan sallah da kwana daya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku kuma ana iya yanka ta da safe da rana da yamma da daddare ko mai tsakar dare za a iya yankawa kuma ana yankawa a Makka ana yankawa a Mina da haka idan alhazai suna da ilimi idan suka je wurin yanka ya cuɗe a Mina sai su bari in suka dawo Makka sai su zo su yanka ta idan yau ranar sallah ta cuɗe koda a nan gida ne in ba ki samu yankawa ranar sallah ba sai ki yanka ta da daddare ko ki yanka ta kashe gari da safe ko jibi duk daidai ne wannan ya tabbata a cikin sunna muna da hadisai akan haka sahihai cikin sahihu muslim daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka magana jifan shedan jama'a yanzu malamai saboda son zuciya kawai sun ba da fatawa akan cewa wai ana iya yin jifan shedan awa 24 ko yaushe ma za a iya jifan shedan ranar farko na jifa ba a yin jifa sai rana ta fito malamai yanzu sun canza fatawa sun ce ana iya yi ko da daddare wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai rana ta fito shine ranar sallah idan aka sako daga arafa ba a yin jifa sai rana ta fito rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu daga sallah ita ce kwana na uku bayan sallah waɗannan jifa da ake shi kuma ba a yi sai rana ta yi zawali wannan shi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta yi zawali sai a yi daga nan kuma za a iya yin shi har zuwa dare sannan bai halatta a haɗa jifan kwana uku a yi kafin kwana ukun ta yi ba kamar yadda bai halatta a zauna a ƙin jifan ba sai bayan kwana uku a je rana ɗaya a yi wannan jifa domin yau juma'a ce bai halatta yanzu in tattara sallolina na kwana biyar da suka gabata in ce sai yau zan yi ba bai halatta kuma yanzu yau juma'an nan in haɗa sallolina na kwana biyar masu zuwa in yi su a yau ba don haka malaman Najeriya ku ji tsoron Allah ku yi tunanin ranar da za ku tsaya gaban Allah Allah zai tambaye ku ku karanta tarihin Imam Sufyan as-Sauri kullum gari yawa yana da 'yar takarda a cikin aljihun shi 'yar takarda ce haka sai ya rubuta ta da hannun shi ya rubuta ya Sufyan udhkur mawqifuka bayna yadayi Allahi yawm al-qiyama abin da ke cikin takardar kenan ya Sufyan ka tuna ranar da zaka tsaya a gaban Allah a ranar alkiyama kullun da safan ya fito daga gida sai dauko ta sai duba ta sai maidaita aljihu in ya tafi sai sake zaro ta sai duba ta wannan malamai su dauki irin wannan tarbiya. Amma a'a, tunda dai wani ya bada fatawar kaza in an yi bai ba, mu kuma kawai mu ce yayi, tunda dai ba kungiyar mu yake ba. Yau shi ake addini haka. Sai ka fita daga harkar da'awa, sai ka shiga PDP ko AMPP. Kaje ka zama dan siyasa. Siyasa ce take da tsari. Wani ya hau shugaban kasa duk alherin da yayi, idan next shugaban kasa ya zo mabi da shi, sai lalata wannan alherin shi kuma ya fara nashi. Shi ma in ya gama, bai gama ba ya kawo, sai a lalata, haka sai a waye gari babu nasara. Amma addinin musulunci jama'a, ko makiyinka ne fatawa, fatawar da ba ta yi maka ba, amma ita fatawar daidai ce a bisa ilimi da hujja, sai ka ce gaskiya ce. Tun daga shedan Abu Huraira ya kama shi ya ci kwalashi, da ya ga ta kure mai sai ya ce ka rinka karanta Ayatul Kursi da safe, Allah zai tsare ka har zuwa dare, haka da daddare har zuwa safiya. Da ya fake shi ya ga Annabi, sai Annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun. Gaskiya ya gaya maka, Ayatul Kursi tana maganin shedanu, amma dai shi makareci ne, amma ita maganar gaskiya ce. A yanzu mutane ba sa yin wannan, da an faɗi magana sai a ce ya namu ne ya faɗa, eh to gaskiya ne, daga shugaban kungiya ne, eh daga headquarter ne. Duk wannan kafirci ne jama'a. Ana gane gaskiya ne bi kaunihi haqqan, kasantuwar gaskiya, gaskiya ita ce siffar da ake gane ta da dalilanta da ke karfafarta. Ba ana gane gaskiya ba ne saboda kungiya kaza ce ta fatawa da ita, ko dariƙa kaza ce, ko mazhaba kaza ce. Shi yasa ku yi kokari ku koyi ilimi, yadda duk maganar da ta zo ita magana za ku duba kafin ku dubi mai maganar. Amma liman in yi ashar sai a ce sadaqallahu alazim, liman yi ashar sai a ce sadaqallahu alazim, saboda shi liman ne, sai an dubi maganar da ya yi. A sarkin maguzawa in ya karanta qul huwallahu ita kuma, sai a ce ƙarya ne saboda ba maguje ne. Ashe magana ake duba kafin a dubi wanda ya yi ta. Don haka ku kiyaye jama'a, aikin hajji na daga cikin ibadoji mafiya sauƙi, amma an bi su a bisa haske na sunna. Domin hajjin dai da Annabi yake nan gatana, yanzu nan ga wani malami ne al-Sheikh Abdul Aziz ibn Marzuq at-Tarifi ya rubuta littafi Sharh Hadith Jabir at-Tawil fi sifati hajji an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sharhin hadisin Jabir din nan mai tsawo game da ainihin siffanta hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hadisi ɗaya tamkar da dubu, wanda an ɗibo sauran hadisai ne kamar riwayoyin Aisha da Abdullahi dan Umar da Ibnu Abbasin da Abdullahi dan Amr da makamantansu da Abu Sa'idin, akai sharhin shi da shi. Wannan ita ce irin aikin hajji, kuma wajibi ne ahli sunna su yi takatsantsan akan wannan. Ahli sunna su rinka samun malaman sunna suna koya musu aikin hajji, sannan ahli sunna sun samu malaman sunna suna koya musu aikin hajji, kuma su san cewa ana buƙatar a samu malami ɗaya ko biyu wanda zai muku jagoranci. Domin malaman da gwamnati take ɗauka galibi malamai ne na siyasa. Malam wani ya goyi bayan gwamnati, an saka mata ƙuri'a, sai a ce malam kai ne shugaban alhazai na kaza. Wani ko talbiya bai iya ba, yana talbiya gora na fita a bakin shi, kuma sai a je a ce shi ne za a sa. Ina fata an gane. Dole ne ahli sunna su tashi su yi kansu qiyamul layli akan wannan. Gashi dai Abdullahi dan Abbasin, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce wata mata daga cikin ƙabilar Khaf'am a shekarar da aka yi hajjin bankwana, qalat ya rasulullah, ta zo ta ce ya manzon Allah, inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira, gashi farilla Allah ta aikin hajji da ya dora wa bayin shi ta riski mahaifina ya tsufa kuma ya girma kwarai da gaske. Wato ayoyi sun sauka sun ce a yi aikin hajji, ga kuma babana ya tsufa, la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahila, ba zai iya zama akan dabba ba, fa hal yaqdi anhu an hujja anhu, shin zai isa ko ya halatta raba mishi aikin hajji? Qala na'am, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce eh. Wato abinda take nufi an aqdi anhu, fa hal yaqdi anhu an hujja anhu, wato yayi idan ne mishi aikin hajji ba ramuwa ba, in ne mishi hajji tayi? Qala na'am, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce eh, idan kika yi mishi aikin hajji ta ainihin ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. الحديث السابع والعشرون حديثنا عشرين دبقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله تعالى ما تيرداتي اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة وما تاسيكو سورة روانا حديثنا لكتكين حديثان لكي ورقد دكودة لجنجمو ما سيوا وتما تتشكي ما تن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تي اعتكافي تارد النبي دي. أما تنا تكين جني استحاضة kenan jinin istihaba baya hana sallah baya hana azumi baya hana shiga da zama masallaci baya hana itikafi baya hana dukkan ayyukan aikin hajji da umara baya hana karatun qur'ani kuma baya hana miji ya sadu da matar shi sai dai in ya ji kyama jama'a kun fahimce ni da kyau tana jini na zuba amma ba na haila ba fa kar ku rude istihada ma'ana jini ne ke kwarara na rashin lafiya fakanat taral humrata dan haka wani lokacin takan gajjan jini ya zubo mata wasufrata wani lokacin kuma tana ganin jini yalo haka fatsa fatsa kamar an fasa kwai sai ta ga yana zubowa daga farjinta rubbama wada'anat tista wani lokacin ma sai mu sanya mata tasa ko faranti a kasanta tataha a karkashinta wajiya tusalli tana salla me wannan yake nuna wa kun fahimta jama'a ku duba wato ina son ku gane fa'idar wannan karatun ana karatu ne dangane da hadisan da suka shafi mata saboda wannan matsalar galibi mata ba sa iya bambance ta da jinin haila jinin istihaba yana zuwarwa mata a ɗayan halaye biyu ko dai ya zama mata dindindin ko yaushe haka yake ko kuma ya zama mata bayan ta gama jinin haila kwanakinta sun cika tsaf shi kuma sai ya ci gaba to galibi mata sai su rude shine wata mata ta taba rude ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu sai in daina sallah kenan ta gama jinin haila ta kwana uku ko hudu ko biyar sai kuma jini ya zo mata har zuwa karshen wata sai annabi ya ce a'a waccan ita ce haila ki sai ki daina sallah ki daina azumi amma idan wannan jini ya dauke to in dayan ya zo to shikenan sai ki ci gaba da sallah ki to gashi yanzu tana itikafi tana salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam jinin da take gani wani lokaci yazo mata ja wani lokaci yazo mata fatsa-fatse abinda ake nufi fatsa-fatse shine yazo mata kamar hoda kamar an kada hoda da ruwa wani lokaci yazo mata kamar ainihin an sanya ainihin abin nan kwai gaiduwar kwai wani lokaci yazo mata haka kun fahimta dai abinda ake so a nuna miki anan gashi tana wannan jinin amma tana masallaci sai ita mai bada riwaya sai ta ce wani lokacin saboda kada ta bata masallacin sai mun sa mata tasa a kasanta sai ta miƙe tana sallah jinin yana zuba ko kun fahimta jama'a idan irin wannan jinin ya faru to akwai wata illa ne tattare da mace ta ɗayan hanya biyu ko dai illa da ta faru ta hanya aljani ko kuma illa da ta faru a cikin wasu gabobi nata wanda ko ciki ya so ya shiga bai samu shiga ba ya juye ya zama haka amma jinin ya taru sai wannan lokaci ya balle ya fara fitowa ko dai wata larura daban sai a je a binciki likita amma daga cikin hanyoyin da malaman musulunci suka kawo shine a samu zuma sai ta rinka shan zuman nan ita kadai alal riq ko kuma a samu ciyawar kensuwa ko kwansuwa ita ce wannan ciyawa wadda idan aka ji ciwo danyarta ake dibowa ana matsa ta akan ciwo ta tsaya matsayin iodine to sai a samu wannan ciyawa sai a batta ta bushe ta zama gari sannan sai a daka ta sai ta rinka barbada ta a cikin zuma tana ainihin shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci har tsawon kwanaki uku ko kwanaki bakwai a rinka karanta mata suratul fatiha kafa bakwai a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana uku ko kuma kwanaki bakwai kun fahimci wannan da kyau jama'a haka kuma baya hana a je a ga likita za a iya zuwa a ga likita a je a gaya mishi ga halin da wancan take ciki to sannan wannan hadisi daga cikin abin da ya gaya mana ashe jinin haila yana iya zama dayan waɗannan jinane guda kaloli guda biyu kuma yana iya zama jinin istihaba dan haka ku kiyaye jinin haila bai da launi daya ga dukkan mata wata matar jini ya tashi zuwa mata yana zuwa mata ne da duhu da karni da wayi ku kiyaye wannan idan kika gano cewa wannan karnin da wayi yana biyo bayan gama hailarki to ki nazari ko kina cin danyen albasa ki daina cin danyar albasa yana sanyawa mace doyin farji musamman bayan ta gama jinin al'ada ku kiyaye wannan na biyu wannan jini kan iya zama da duhu wata kuma kan iya zama mata jazir kamar an yanka zakara wata kuma jinin yana zama mata kamar ruwan lemo in aka yanka lemo irin wannan ruwa da ke zubowa wata haka jinin ta na haila yake wata kuma kamar an ɗibi hoda an zuba a ruwa wata kamar an ɗibi garin ƙasar filasta an zuba a ruwa da haka ku kiyaye jinin haila ya danganci yadda ya kasance wa mace kuma saboda yadda lokaci ya kure anan ne zamu saurara insha Allah ta'ala har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa a inda zamu zo mu ci gaba da karatun ainihin wato wannan littafi insha Allah ta'ala da nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am shikenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo karaci a matsayin an waye gari an zama kamar ƴan uwan jini wannan sahabi mai suna Abdurrahman dan Auf wannan sahabi mai suna Abdurrahman dan Auf mutumin Makka ya iso Madina sai Annabi ya hada zumunta da ƴan uwantaka tsakanin shi da Sa'ad dan Rabi al-Ansari mutumin Madina wa kana sa'adun zaghinan shi sa'ad din nan da ya iso shi bakon mawadaci ne fa qala li abdurrahman wato shi sa'ad wannan mutumin madina afwan shi sa'ad dan rabi mutumin madina din mawadaci ne to sai ya ce wa dan uwan shi da aka hada su ɗan uwantaka uqasimuka mali nisfaini wa uzawwijuka zan ainihin raba dukiyata biyu rabitawa rabitaka sannan kuma zan aura maka matata shine ma'anarta dukiyata zan raba biyu in baka rabi sannan ina da mata biyu zan saki daya ta yi idda ta gama idda in daura maka aure da ita wannan mun samu wannan fassarar ne daga ayyukan waɗannan sahabbai mutanen Madina a cikin wasu hadisai waɗanda suka zo cikin hadisan Bukhari da Muslim idan ka sauka wurin shi a matsayinka na dan uwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi da kai sai ya dauki ainihin ya dauko ka sai ya kawo matan shi sai ya sa duk su cire hijabin su sai kai bakon ka dubi wanda kake so daga ciki sai ya sake ta in ya sake ta sai ta zauna a nan ɗakin ta a cikin gidanka ta yi ta kaba ai ta yi idda idan ta gama idda tsaf shikenan sai kuma ya sa maka sadaki yanzu ya zama waliyinta ya daura maka aure da ita kuma ya biya maka sadakin ya dauke ka ya je da kai shago a raba dukiyar da ke shago gaba daya ka ɗibi rabi shi kuma ya rike rabi ya dauke ka ya je da kai gona in manomi ne a raba gonar da amfanin da ke ciki rabi ya baka idan yana da wata dukiya gaba daya sai ya raba wannan ɗabi'ar ba Annabi ne tirsasa su yi haka ba ina son ku kiyaye wannan ina mai da martani ne ga wasu Yahuda da suke rubuce-rubuce cewa da Muhammad ya iso Madina ya kaka gida sai ya rinka raba dukiyar mutanen Madina yana baiwa ƴan uwan shi mutanen Makka da suka yi gudun hijira don haka aka waye gari ƴan uwan shi mutanen Makka suka zo suka yi yawa suka fi mutanen Madina yawa suka mamaye su suka fi su ainihin dukiya saboda Annabi ya yi musu son kai wallahi ba haka bane shi abin da yake hadawa mu'akha ƴan uwantaka zai hada tsakanin wannan bako mutumin Makka da wannan ainihin mutumin Madina. Amma kar ku manta a matakin farko ƴan uwan takar ma ya ringa hada tsakanin mutumin Makka da mutumin Makka ne. Yanzu kama Abubakar. Abubakar lokacin da Umar ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki Umar ya danka shi a hannun Abubakar ya ce to ga dan uwanka. Ashe kun ga asalin so ake ka samu dan uwa wanda kawai zai zama kana da abokin tattaunawa, kana da abokin sirri, kana da amini wanda zai sa maka kwanciyar hankali da kuma kyautata maka wajen baka shawarwari. A cikin wannan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada, su mutanen Madina su ne suke da wannan karamci da wannan mutunci na su dauki dukiya su baka, ba wai Annabi ne ya tursasa su ba. A ƙarƙashin haka suka cancanci yaban da Allah ya musu, da yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, koda abu ne wanda yake sun kebe shi ga kancin kansu to sai su fifita ka kai bako a kansu. Wannan shi ya ba su wannan daraja. Idan da wani fin karfi ne Annabi yake musu, za su samu daraja akan haka abinda aka kwace ko abinda aka tursasa su? Amma kashin kansu ne, halin su ne na gari, alherin kansu ne. Dan haka shi wannan Sa'adu, gashi aka ce wa kana Sa'adun zaghina, shi Sa'ad din mawadaci ne. Fa qala li Abdurrahman, sai ya ce wa Abdurrahman uqasimuka mali nisfaini, zan raba dukiya ta kashi biyu in baka rabi. Wa uzawwijuk, sannan zan aura maka matata. Qala, shi kuma Abdurrahman sai ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malik, Allah ya sa maka albarka game da iyalanka, Allah ya maka albarka game da dukiyarka. Ma'ana ka rike matanka kaka saki ko daya, ka rike dukiyarka kaka bani ko taro. Dulluni ala suq, ku nuna min kasuwa. Anan ko ta yu yana magana da wannan dan uwa nashi ne mutumin Madina Sa'ad ibn Rabi', sai yayi gabatar da shi a matsayin jam'i, dulluni ku nuna mini, ko kuma akwai wasu ne a wurin. In ya zama akwai wasu ne to zahiri ne ku nuna mun, in kuma ya zama ba wasu ne a wurin ba, ya faɗi wannan ne da girmamawa wanda shi ne zahiri, domin an nuna maganar da shi suke yinta, tunda ya ce barakallahu laka fi ahlika, Allah ya maka albarka kai din nan game da dukiyarka, game da iyalinka, game da dukiyarka. Dulluni ala suq, amma ku nuna mun kasuwa. Kenan yanzu babu laifi mutumin da kake girmama shi, kake mutunta shi, ko abokinka ne ko sa'anka ne, balle a ce mahaifinka ko surikinka ko malaminka, in ka yi magana da shi da lafazi na jam'i baka munana ba. Saboda girmamawa mijinki sai ki ringa kiran shi da ainihin ikinaya ta jam'i, ko mahaifinki ko surikinki ko yayanki ko wani wanda kike mutunta, babu laifi. Na ka yace ku nuna mini kasuwa. Fama raja'a hatta tafdala aqiban, be dawo daga kasuwa ba kwaran nan har sai da ya samu ragowar dukiya wadda ya taho da aqitan, cikui. Cikui shine nonan raƙumi wanda aka sa shi ya bushe, wasamnan da kuma mai kamar man shanu ko manja ko kakidi ko wani narkakken mai. Me ake nunawa? A wannan ranar farko da ya tafi kasuwa, ya je ya fara saye yana sayarwa, saboda ita kasuwa sirrin Allah ce, amma kuma tana buƙatar wane ne ya ƙware a cikin harkar kasuwanci. Shi da matin a Makka ɗan kasuwa ne, don haka yanzu nan ba ya taho Madina ba ne yana jiran ya yi kirb, a ɗibi gida a bashi, a ɗibi shago a bashi, a ɗibi dukiya a bashi, yana masha Allah wannan musulunci lallai abin yi ne. A'a, sai ce dulluni ala suq, ku nuna min ina kasuwa take. Aka je aka nuna mishi kasuwa, aka ce manja ne ya fara sayarwa galan guda yana kasawa a kwalabe, amma a wannan ranar farko sai da ya ci riba, ribar da har sai da ta kai shi guziri ya dawo gida da abinci. Menene abinci? Shine wannan ainihin abin nan, cikui da kuma wannan mai. Mu ne za mu ga wannan ba abinci ba ne, amma kamar yanzu ne a ce ya dawo da rama da kuli, ya dawo da biredi da kayan shayi, ya dawo da shinkafa da miya. Ya zo da abinci ko bai zo da abinci ba? Ya zo da abinci. Shine fa'idar faɗin wannan din. Hatta tafdala al-fadl, abinda ake nufi ragowa, har sai da ya samu ragowar riba wanda ya taho da aqitan wa samnan, cikui da mai. Fa'ata bihi ahla manzilihi, ya zo da mutanen gidan shi inda yake sauka ya zo da mutanen gidan shi don a wannan lokacin a zahiri bai da mata kamar yadda hadisi zai zo ya fassara mana anan gaba Anas mai bada riwaya yace fama kasna yasiran sai muka zauna dan lokaci kadan anan yana ba yana nufin mintuna ko awanni ba aka zauna ɗan kwanaki kadan ba a dade ba Abdurrahman ya shiga ya saye sayar ya saya ya sayar aw ma sha Allah ko kuma ya zauna gurgurdan lokacin da Allah ya so anan ba tare da kaidi ba kenan ko dai din zauna ɗan kwanaki kadan sai ya aure ko kuma ya zauna gurgurdan yadda Allah ya so faja'al wa alaihi wadarun sai ya zo yana kanshi min sufratin na ainihin turare na za'afaran fassara ta farko kenan sai ki ce wadara kanshi ko kuma wadara alama shine idan suka yi aure a zamanin sai mutun ya samu za'afaran za'afaran din kuma yalo ne kamar lalle yake sai dan jika shi sai ya yarfa a jikin rigar shi in aka ganshi da shi to dalili ne akan yayi ainihin aure ko kuma a ganshi da shi a makale kamar yanda yanzu a zamanance kristoci suka harbi musulmi har suke irin wannan sai ga mutun ya sanya wata yar alamar tsuntsuwa where I was there ma'ana ina nan san da aka daura auren wani da wance wannan alama ce ta kristoci musulmi kun ji wadar alama ce ake gani ta ta turare ko kuma kanshin turare wanda ke fassara wannan fa ango ne shine faja'a wa alaihi wadarun min sufratin sai yazo yana ainihin dauke da alama ta ainihin turare fatsa-fatsa yalo haka mai ruwan rawaya faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahyam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani sai ya ce mahyam to ita kalmar mahyam jama'a kalma ce da a kowane yare zaki iya fassara ta ga yadda take kamar a Hausa kice iye ko dai ango ne ko masha Allah a mun ji kanshi kanshin turare ma'ana kalma ce ta tintiba amma da hikima ta shi wanda kake tintiba din ya saki jiki ya magana shine mahayam masha Allah madalla iye mutumin ango ne kala ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mutumin yace ya manzon Allah tazawwajtu imra'atan min al-ansar na auri wata mace ne daga cikin matan ansarawa ma'ana lokacin da annabi ya ce mishi mahayam masha Allah me ke faruwa ne ko kuma iye ango ne mutumin ya aka yi ne duk zaki iya fassara wannan kalma don ma'ana ce ita fassara kullum ma'ana ake so ki fitar ba wai ki rinka fassara kalma da kalma kala ya ce abu baban huraira yarkenwa radiya ya yarda allahu allah anhu gare shi to me aka duk ba wanda ya fahimci me kika ce duk kin gutsutsura maganganun so ake kawai kala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce haka ba haushe ke hausa to haka zaki tarkibin ba wai ki bi kalma kalma ki fassara ba dan haka da ya ce mishi mahyam masha allah me ke faruwa ne iye ango ne mutumin sai shi yace aina auri wata mace ne daga cikin ansarawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma suqta ilaiha me ka kwarara mata na sadaki me ka bata na sadaki qala sai yace nawatan min zahabin nauyi guda na ainihin wato zinare na bata kama ainihin wato girman kwallon dabino haka domin a wannan kwallon dabino da zaki ganishi haka to yana da daraja to girman zinaren da ya kai haka aw wazna nawatin min zahabin ko kuma na bata zinare ne wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aulim walau bishatin to ai sai kai walima koda akuya ce koda rago ne koda karamar dabba ce rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi to mecece alakar wannan hadisi wanda yake maganar alakar mutanen ansar da muhajirai me yasa aka kawo shi cikin hadisan mata sai dan dalilai kamar haka dalilin farko shine ashe idan har kin yi imani da Allah da manzon Allah a matsayin ki na musulma mu'mina idan mijinki ya zartar da wani hukunci cewa na lura abokina yana buƙatar aure dan haka zan sake ki ki idda in kin yi idda shi ya aure ki to zaki iya karban haka abinda matan ansar suka ringa karbe kenan kin ji alakar waɗannan hadisai da hadisan mata dalili na biyu wannan hadisin yana nuna sadaqin mata to wannan ma alaka ce da mata ashe wannan hadisin na nuna sadaqi ba sai ya zama garin kuɗi ba da naira ko da dinare ko makamantan haka gwargwadon abin da mace ta amintu da shi ana iya dauka a bata dashi yace ya bata zinare ne wanda girman zinaren ya kai girman kwallon dabino ko kuma nauyin shi ya kai kwallon ainihin wato dabino waɗannan na daga cikin kaɗan daga alaƙoƙin da hadisin yake da su da ainihin hadisan mata to in muka dawo kuma muka dubi hadisin wannan hadisi ya zo da matsaloli masu ɗimbin yawa daga ciki akwai hukumul mu'akha fil islam a musulunci ina hukuncin wane da wane ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba inda suka haɗu amma sai a zo a haɗa dangantakarsu su zama sun waye gari a hukuncin musulunci uwa ɗaya uba ɗaya wannan daidai ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sun yi amma daga baya malamai suka ce yayin da Allah ya saukar da aya suratul anfali da Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi yanzu ƴan uwan juna waɗanda suka fito mahaifa ɗaya to su suka cancanta da su ci gado kamar yadda yazo a cikin littafin Allah wato wannan ishara zuwa ga hukuncen hukuncen gado da suka zo cikin suratul nisa to wannan ya nuna daga wannan rana babu sauran wannan mu'akha sai dai zaka iya cewa na dan uwa musulmi ko wance ƴar uwa musulmi ko suwa na ƴan uwan mu ne musulmi amma babu sauran a kulla wannan dangantaka ta ƴan uwantaka wadda har za ta kai irin wancan matsayi ina fata an gane sannan wannan ya nuna ashe in aka tayar ma kafa wani tsari na musulunci wanda ake son a ci gaba to dole ne al'umma su yi amfani da kwakwalansu wajen samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su haɗa zumunci tsakaninsu su zaunar da su lafiya domin su saman musu da ci gaba na gaba ɗaya kuma wannan yake nuna ashe ƙarfin dangantaka ta musulunci to ta fi ƙarfin dangantaka ta jini idan musulunci bai girma ba to sannan wannan ya nuna yadda ansar mazansu da matansu duniya ba ta rufe musu ido ba kiji matar mai kuɗi ta yadda mai kuɗi ya sake ta ta auri talaka kuma talakan bako saboda addini to wannan yana daga cikin darajoji waɗanda suka bayyana a halin ainihin wato mutanen ansar sannan wannan ya nuna su kuma sahabbai da malaman farko ba ci ma zauna ba ne ba masu son cin banza ba ne ko kuma ƴan taga su sai a sauke gashi ki dubi aka ce za a bashi kuɗi shi wanda zai bada kuɗin nan ba fa fakiri ba ne ba wai naira 50 ba ne zai raba ya bada wannan 250 ko naira 25 a'a aka ce wa kana sa'adun za ghina mawadaci ne mai wadata ya ce zai raba dukiya ya baka rabi sannan halin masu wadata matansu kyawawa matansu lafiyayyu kaji an ce za a baka guda ɗaya kuma wannan guda ɗayan ba zai zaɓi wadda dama ta gallabe shi ba ne ko fitinanniyar gidan ya ce ya baka kai za ka zaɓa ta yiwu ka zaɓe wadda ya fi so duk wannan yana nuna irin yadda abin duniya bai rufe wa ansar ido ba ko to amma kuma wannan yana nuna su ko mutanen maka ba suna musulunci ba ne don duniya tun daga duniya an bashi amma ya ce Allah ya yi albarka to wannan kuma yana daga cikin ladabi idan aka yi maka kyauta za ka ce jazakallahu khairan to idan kuma ba za ka karɓa ba fa to daga cikin ladabi sai ka sanya albarka ga abu Allah ya albarka game da mota da ka bani amma ka riƙe ta kafi ni buƙata Allah ya maka albarka game da gida da ka bani amma ka riƙe ka ba wani ya fi ni buƙata kar ka ce a ba na so ba za ka karɓa ka ce ba na so sai mutum ya gaza fahimta me kake nufi da baka so ina fata an gane sa'annan in muka sake duba wannan hadisi za mu ga cewa ashe sahabbai bayin Allah duk da imaninsu da darajarsu da walittakarsu da kuma irin yadda manzon Allah ya faɗi haɗurran da ke cikin kasuwa amma waɗannan haɗurran ba su kai sahabbai sun kyamaci kasuwa ba ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan zaka iya kasuwa ka zama kai ne na karshen shiga ka zama kai ne na farkon fita wato ba a so ka dade a kasuwa sai annabi yace saboda ita kasuwa nan ce inda shaytan yake kafa dabashi ki duba duk wani wurin rashin ladabi da hayaniya da kwarmaceceniya da fada da zagi da ashar ya kare a kasuwa amma duk da wannan halin da annabi ya fadi sahabbai a aikace ba su kyamaci kasuwa ba ina malaman bid'a a yanzu waɗanda ake tabajjud da su daga cikin shehunnan tariqa daga cikin ainihin jagororin shi'a waɗanda wai ake jinjina musu cewa mu malaman mu ba sa zuwa kasuwa ko ko muna ganin malaman ku a kasuwa wai duniya jahilcinta ya juye har ya zama ilimi ya zama jahilci sunna ta zama bid'a shine annabawa suna zuwa kasuwa annabawa suna da aikin yi wai yanzu duk malamin da ya zama yana da aikin yi har gorantawa daliban shi za a rinka yi cewa ai malamin ku yana da aikin yi mu ko malamin mu ai baya komai zauna kawai yake yi subhanallahi ku dubi inda rashin aikin yi ya zama daraja jama'a zauna gari banza yafi wanda yake da aikin yi sannan ku duba yadda zuwa kasuwa domin saye ko sayarwa ko duka biyun ya zama aiki bayan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa kafirai sai suka aibanta shi yanzu da malamin da ke zuwa kasuwa da malamin da baya zuwa kasuwa wanne ne ya kama da aikin annabi mai zuwa kasuwa ya saya ya siyar ko ya sayo da wanda yake sukar malaman da ke zuwa kasuwa da wanda yake kwaikwayon waɗanda ke zuwa kasuwa wane ne ya kama da aikin kafirai da suke cewa mali hazar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi menene ya samu wannan manzo yake yawo ana ganin shi a cikin kasuwa shago shago yana saye yana sayarwa kafirai ne suke sukar zuwa kasuwa dan haka sukar annabawa da malaman sunna game da cin kasuwa to aiki ne na 'yan bid'a amma malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suna shiga kasuwa suna sayayya suna sayarwa suna harkokin kasuwanci gashi wannan sahabin me yace dulluni ala suq ku nuna min inda kasuwa take yana nufin a nuna mai inda kasuwa take dan ya ƙara nisantarta ma wallahi jama'a akwai malaman da yawwai dan su nuna mutane su masu tsarki ne idan ya shiga cikin kasuwa wai saboda kyama sai ga ya tattare rigar shi yana wani kakkaucewa kamar an yi ruwan sama zai tsalla gare shi wai yana marma zai fita dan me domin su ba abin da ya hada su da kasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zuwa kasuwa amma abinda aka nuna maka kasuwar tana da hadari to sai kai taka tsantsan dan haka yace in zaka iya ka zama kai ne na karshen shiga ka zama kai ne na farkon fitowa amma kaga wannan bai lazim ta ka daina zuwa ba to su wasu sai su amfani da waɗannan nasoshin sai su ga to ai waɗannan nasoshin suna cewa ka a shiga kasuwa kenan a sai a dubi shi annabi da ya faɗi waɗannan nasoshin yana zuwa kasuwa yana zuwa su sahabbai da ya fadawa suna cin kasuwa ko ba sa ci suna ci kai ya zo cikin littafin al-Imam Abu Bakar ibn Sunni da isnadi hasanun littafin da ke da suna amalul yawm wal layla sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su wanda duk ya shiga cikin kasuwa ya addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya annabi ya ce Allah zai rubuta mai lada 1000 so 1000 lada miliyan 1 kenan a harshen yan zamani wannan addu'ar sahabbai da suka jita ta yin kasuwa ce tai ta shiga kasuwa ce randa ka zuwa kasuwa bata kama wani sahabi ba sai ya kada dokin shi ko alfadarin shi ko abin hawan shi sai shiga kasuwa sai wannan addu'ar sai ya fito yanzu wannan in ya zama har akwai addu'ar da ake ta shiga kasuwa yana nuna zuwa kasuwa mugun abu ne ba mugun abu bane to kamar yadda aka ce maka masallaci ma sai kai taka tsantsan ba haka ba sai ka shiga masallaci kai laifi yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce yin kaki a tofar a cikin masallaci khati'atun yace laifi ne zunubi ne wa kafaratuha dafnuha amma menene kafarar ya zaki ki share laifin in kika yi shine ki turbide wannan kaki da kika yi ashe masallaci ma za a iya shiga a samu laifi dan haka jama'a ba shi daga cikin sunna ya zama gaba dayan ahlus sunna suna kyamar kasuwanci ba shi daga cikin sunna ya zama malamai ba sa kasuwanci malamai ba sa shiga kasuwa yo da ya za ku gyara wa mutanen da kuke karantawa ko ku nuna musu aikata abin yadda kuke nufin shi haka ba za ta yi ba sai in kuna shiga kasuwa wannan kalma da yace dulluni ala suq ta nuna ainihin wato sunnanci na ainihin wato kasuwanci ko kuma halacci alal aqal sannan wannan ya nuna yin tsaraba daidai ne idan mai gida ya tafi kasuwa ya dawo yayo tsaraba ya dawo ya dan shigo gida da lemo ko tanjirin ko ya dan shigo da wata mirinda ko wata yar gasasshiyar kaza ko wani abu dai wanda mai gida zai to da shi a matsayin tsaraba domin gashi sahabbai suna yi haka ne ko ba haka ba to amma wannan fa sunna ce idan ya ci riba kada wata ran ya zo miki da gasasshiyar kaza wata ran ya zo miki da rogo ki watsa mishi kice kai da ka saba zuwa da kaza sai ka zo min da rogo an ce maka ba kauya ya ce ni a abin da ya saukaka shi za a samu ran da ba a samu rogon ba ma ba a samu rama da kuli ba ba a samu dinkin ko zogala da kuli ba in ya zo miki yau da kasuwar uwar gida alhamdulillah sai kice to alhamdulillah Allah ya kawo budi wata rana mewa wannan addu'a taki ita za ta sa wannan rana in an fita a samu kudin da za a biya miki kujerar makka dan haka mata sai ku gane idan an kawo miki tsaraba daidai ne in ba ka tsaraba ba sai ki hakuri kai kuma namiji kai kokarin ka dan rinka zuwa da wani abu a hannu in ya saukaka to sa'an nan wannan yana nuna kamar yadda muka gabatar a baya sunnar sahabbai wajen aure ta hanyar yarfa wannan ainihin za'afaran domin alama ta bayyana gare su sannan wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutun ne wanda yakan yi ainihin tafaqqudul ahwal yakan binciki halin sahabban shi da yace mahayan lafiya yaya dai hala aure kai iye madalla ma'ana duk wannan alamomi ne na bincike shi kuma da yaga haka bai ce kai dan Allah ka cika sa ido komai ma mukai sai ka sa mana ido a sai yace ai aure ne ya manzon Allah na auri wata mace ne daga cikin ansarawa to wannan kuma ya haifar da wata gaba a cikin fiqhu ashe bako in yazo zai iya auren wadda take yar gari ce menene sharadi a samu nagarta game da dabi'ar shi a samu nagarta game da addinin shi sannan a san daga ina ya fito yanzu wannan an san daga ina ya fito an san nagartar shi an san musuluncin shi sannan ga wasu wadanda suka san shi sune annabi da sahabbai duk sun san shi dan mutumin Makka ne sa'an nan sai wata babban magana ita ce sadakin aure jama'a ana bayar da abin da ya saukaka ne amma ana so kai kuma namiji a matsayin ka na namiji ka kyautata a wajen sadaki din ke kuma a matsayin ki na mace ki ainihin kyautata a wajen samar da sadaki mai sauki ko waliyanki anan ya bayar da wannan gurgurdan sadaki dan abu biyu in ma ya zama an sa mishi ne ya bayar da haka ya halatta a musulunci mutun yazo neman yar ka kace to sadaki 5000 to sadaki 3000 ya halatta a musulunci kuma ba a fada maka ba kai kace ka ba da sadaki kaza in suka ga yayi su ce yayi in suka ga yayi kadan su ce dan karo in suka ga yayi yawa su ce kai sadakin yayi yawa rage ma'ana abu ne wanda ana iya tattaunawa ba ciniki bane amma abu ne wanda ana iya tattaunawa har a kai ga yarjejeniyar da za ta ainihin wato daidaita sannan duk abin da aka baiwa mace a matsayin sadaki matakar cikin dadin rai ne sadaki yayi sannan kuma duk abin da aka bata wajen kankanta ko yawa sadaki yayi maganar sadaki rubu dinar wannan magana bata da asali a musulunci Imam Maliku da Malikiya da suka goyi bayan shi da suka yi ta wannan magana sun yi ta ne akan kiyasi kiyasin kuma da yazo wanda ya ginu akan kuskure domin hadisi ne sahihi yace idan aka yanke hannun idan barawo ya saci abin da ya kai rubu dinar zuwa sama da rubu dinar sai a yanke hannun shi to shikenan sai suka ce kenan yanzu wannan dalili ne akan idan har ya ainihin halatta farjinta ko kuma zai halatta farjinta to ba zai bayar ba sai abin da yake mafi karancin abin da ake yanke hannu da shi to da me ake yanke hannu mafi karanci ana yanke hannu da mafi karancin rubu'u dinar to sai suka ce farji ma gaba ce to tambaya ita ce hannu yanke shi ake farji ma miji yanke shi yake yi dan haka wannan kiyasi ne ma al-Farid abin da mace Rashida naka ce Rashida ita ce wadda ta hada hankalin kanta budurwa ce ko bazawara don akwai bazawarar da yake har yanzu bata hada hankalin kanta ba shekarar ta 10 an yi mata aure mijin ya sake ta bayan wata 3 kunga har yanzu shekarar ta 10 da wata 3 a duniya amma bazawara ce akwai wadda take budurwa ce ita kuma amma shekarar ta 30 har yanzu bata yi aure ba yanzu wannan za a kira ta budurwa za a kira ta budurwa ba a shar'anci za a kira ta Rashida abinda ake nufi da Rashida anan ba ana duba bakara ta kasantuwar ta namiji bai taba kusantuwa da ita ba za a kira ta mai cikakken hankali ta isa ta yi wa kanta tunani dan shekarar ta 30 amma in shekara 11 ko 12 duk da kasancewar ta taba yin aure kuna jin ta isa ta yi wa kanta tunani to dan haka a tsari na musulunci idan aka zo auren matar da take Rashida ce ta hada hankalin kanta to ubanta ko waliyinta zai iya zaunar da ita yace to gashi mutumin da kika fitar mana kina so ya aiko yana neman yaji nawa ne sadaki nawa kike gani ya kamata a sa mishi to duk abin da ta yanka wa kanta ta amince yayi su kuma sai tattaunawa ta rage tsakanin su da ainihin wato ita yarinyar wato su waliyai idan kuwa ba Rashida bace wato bata hada hankalin kanta ko ba koda ba zaura ce to sai a samu waliyanta sai su hukunci a kanta to hukuncin da suka zartar shine abin dauka ina fata an gane to ko wannan hadisi dalili ne akan cewa ba za a sa sadakin aure ba sai da zinare kamar yadda da yawancin bare bari suka dauka in ka je neman aure a Borno ko Yobe ba barbariya ce ko ba barbariya ba sai ce za ka kawo sisi na zinare guda uku kowane sisin zinare in kika je kika bincika sai ki ji wani sisi ɗaya 50,000 wani sisi ɗaya 30,000 wani 20,000 da gwargwadon darajar sisin to sai a ce ka kawo sisi 6 idan sisi 6 ɗin nan ne kai Bahaushe sai kai dariya ka ce sisi sai kai dariya ka ɗauka sisi ne irin na 6 kobo na Bature ina sisi ne na zinare sai ka je siyan shi a kasuwa sai ka ji an ce maka kowane 170,000 sai ka ga to an ce ka kawo guda 6 yanzu kenan an ce ka kawo naira 380,000 shine sadakin ta sai ka rike baki kana salati ba sisi ne irin na 6 kobo ba sisi ne na zinare gaskiyar lamari ba sharadi bane ba ma mustahabbi bane halal ne kawai kamar yadda yake ana iya ba da sadaki da duk wani abu mai daraja da mace ta yarje wa kanta ko waliyinta ya yarje mata da shi misali yar kauye ce zaka aure ta sai ta ce abinda take so ka siyo mata aurakin jaki lafiyayyen jaki da zai rinka dauko mata ruwa a tulu kai kuma ka amince sai ka je ka siyo mata a yar kauye ce gidan mafarauta sai ta ce to ka je ka samo mata horarren kare wanda ya iya farauta shine a matsayin sadakinta abinda za a duba wannan kare yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani dan haka za ta baiwa wanta ya rinka fita farauta da karen ita kuma tana gidanka a matsayin mata aure ana kamo dabbobin farauta ana sayarwa ana aiko mata da kudi ta amince da shi ya halatta yar kauye ce sai ta ce abinda take so ka yanko gona ka bata kadada kaza ko kunya kaza sai ka amince ko kuma sai ta ce sadakinta shine zaka shekarar 5 kana noma mata wannan gonar ya halatta a yar bariki ce sai ta ce abinda zaka yi tunda ka iya physics to zaka karantar da kannanta physics har sai sun kware sun ci jam din su dan haka in ka karantar da su suka kware har yanzu fa baka biya sadaki ba sai sun je sun rubuta jam sun ci in ba haka ba badi ma ka sake ba su training har sai sun ci sannan ka biya sadaki ya halal.